sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 21, 16, sai kuma tasha VOA Africa akan mita 102.5 a jamhuriyar Niger. Haka ma sauran tashoshin FM a jamhuriyar Niger din da za a iya kama mu su hada da radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran computer sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 12 ga watan Mayu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kamu fada cikin shirin rigirigi, Ibrahim a ba mu kanun labarai.
To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai dan gamu da fushin wasu yayin da ya halarci wani babban taro a birnin London kan cin hanci da rashawa. Da safiyar yau Alhamis, ƴan majalisar dattawan Brazil suka kada ƙuri'ar dakatar da shugaba Dilma Rousseff saboda karye dokokin kasafin kuɗi da ta yi. Sannan tsohon sanatan Amurka Bob Graham ya ce Amurkawa na da cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke ɗauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai hari ranar 11 ga watan Satumba sun samu goyon baya daga waje.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yau an samu tashin bam a garin Maiduguri fara da gwamnatin jihar Borno.
Ɗaya daga cikinsu da ya zo kusa da mu sai muka ce mishi ha ina ne abun, sai ya ce gashi nan a gabanmu, shi ma bai gani bai san cewa shi ma ya ji cewa ba.
Daga batun ban kuma muna ɗauke da rahoto a matsayin da wato ƙungiyar ƙwarar gwamnati ce za ta ɗauka game da ƙarin farashin mai.
Muna kira da babban murya shugaba Buhari su gaggauta ne da wannan man fetur din yadda take da, domin ba a tuntubi kowa ba.
Idan muna da wadataccen lokaci mu kawo muku rahoto akan gamsuwar da hukumar lamuni ta duniya ta ce ta yi da ƙasar Niger. Kana Jumai Ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ɗan gamu da fushin wasu yayin da ya halarci wani babban taro a birnin London kan cin hanci da rashawa, wanda Prime Minister Burtaniya David Cameron ke ɗaukar nauyinsa. Illar cin hanci da rashawa ta kai ga kowane saƙo na duniya, ita ce ma musabbabin akasarin manyan matsalolin da muke fuskanta, kama daga rashin tabbas a ɓangaren tattalin arziki zuwa tsabar fatara da barazanar tsagiranci da tsaurin ra'ayi da ke yaɗuwa, a cewar Cameron a wani jawabinsa a farkon wannan taro a yau dinnan Alhamis. Makasudin wannan taron shine zaburar da yunkurin al'ummar duniya na fankaɗowa da aiwatar da hukunci da kuma kawar da cin hanci da rashawa a dukkan matakan zamantakewar al'umma. Kuma taron na jefa ayar tambaya kan halayyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki irin Burtaniya da Amurka. Ƙasashen da ke halartar taron sun haɗa da Afghanistan da Colombia da Najeriya. A wani jawabi ga ɗaliban jami'ar Oxford a ranar da ta gabaci taron, Kerry ya ce Amurka na aiki da ƙasashe irin Najeriya don yaƙar cin hanci da rashawa. Ana sace biliyoyin daloli daga Najeriya, waɗannan kuɗaɗen na gina makarantu ne da bunƙasa ɓangaren lafiya da gina ƙasa da samar da ayyukan yi waɗanda aka ɓoye a asusun bankuna a sassan duniya daban-daban, a cewar Kerry. Ba za a maida hankali kan cin hanci da rashawa a ƙasashe masu tasowa kaɗai ba, amma har da yadda ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ke gudanar da al'amuransu. Wannan na da nasaba da tonan silili da aka yi a abin da ake kira kundin Panama ɗin nan, kan yadda da kuma inda masu kuɗi da kuma masu faɗa a ji ke ɓoye kuɗaɗensu a duniya. Babban taron da shi kansa Cameron ya kira na gudana ne a bayan da kundin na Panama ya bayyana cewa attajirin mahaifinsa ɗin nan mai rasuwa shi ma ya ɓoye wasu kuɗaɗe a ƙasashen waje don kar ya biya haraji ga Burtaniya. Bayan nan ma sun haɗa da wasu manyan mutane baya ga shi baban na Cameron. Kuma kundin ya nuna cewa shi ma kansa Cameron na da hannu a wannan harkar.
Da safiyar yau Alhamis, ƴan majalisar dattawan Brazil suka kada ƙuri'ar dakatar da shugaba Dilma Rousseff saboda karya dokokin kasafin kuɗin da ta yi. Bayan muhara na kusan sa'o'i 22 majalisar da ta yi, sai aka kada ƙuri'a inda rinjaye ya tabbata kan buƙatar binciken Rousseff saboda zargin amfani da kudaden da aka aro daga bankunan gwamnati wajen cike gibin kasafin kudi da kuma biyan shirye-shiryen harkokin zamantakewa. A bayyane yake cewa yayin da take dosar lokacin zabe a shekarar 2014 tattalin arziki mai bunƙasa kamar yadda ya so bai bunƙasa kamar yadda aka so ba, saboda haka sai ta shiga wasu dabarun akantanci don a ga kamar al'amarin na da kyau, a cewar Sim Borges, wani ƙwararre a harkokin yankin ƙasashen Latin Amurka da ke tare da Jami'ar Australia a Hillsborough da muryar Amurka. Har yanzu akwai ayar tambaya, inji Borges, kan ko matakan da ta ɗauka ɗin sun saba ƙa'idoji ko kuma a kuma yunkurin tsige ta ba zai rasa nasaba da ƙoƙarin da wasu 'yan majalisar na karkatar da hankalin jama'a zuwa ga abin da ya shafe ta kawai ba, idan aka dubi yawan waɗanda ke fuskantar shari'o ko hukunci saboda mummunan laifukan da suka aikata. Sai ka ga cewa hanyar wato fassara wannan al'amarin ita ce yunkurin ta da ƙura sosai ta yadda masu gabatar da ƙarin ba za su samu isasshen lokacin juyawa gare su ba, a cewarsa.
Tsohon sanatan Amurka Bob Graham ya ce Amurkawa na da cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke ɗauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai hari ranar 11 ga watan Satumba sun samu goyon baya daga ƙasashen waje. Shafukan na wani kwamitin haɗin gwiwa ne da Majalisar Tarayyar Amurka ta kafa a shekaru huɗu da suka gabata. To amma sai shugaban lokacin George W. Bush ya ba da umarnin a cire waɗannan shafukan daga cikin abin da za a iya bayyanawa ga jama'a mai kunshe da shafuka 800. Wasu daga cikin jami'an da suka san shafukan sun yi kalamai masu nuna hannun Saudi. To amma rashin gabatar da cikakken bayani ya sa haƙiƙanin gaskiyar al'amarin ya ci gaba da zama cikin duhu ga akasarin mutanen ƙasar. Rantsuwar da na ɗauka ta hana ni bayyana cikakken abin da waɗannan shafukan suka ƙunsa. To amma na yi imanin cewa duk da bani da hurumin yin magana dalla-dalla, Amurkawa fa na da haƙƙin sanin abubuwan da shafukan suka ƙunsa, a cewar Graham a wani rubutunsa a jaridar Washington Post a yau da jiya Laraba. Ya kasance mai fafutukar ganin an bayyana wa jama'a abin da waɗannan shafukan suka ƙunsa. Ya ce wani jami'in fadar White House ya gaya masa cewa shugaba Barack Obama zai yanke shawara zuwa watan Yuni, kuma yana ganin wannan mataki ne mai kyau. Graham ya rubuta cewa fatansa ya dusashe game da batun bayan da ya ga wata hirar da aka yi da shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa John Brennan a kafar labaran NBC mai taken Meet the Press ranar 1 ga watan Mayu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mutumin da ake ganin kusan dai ya zama dan takarar shugaban ƙasa Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican shahararren mai harkan gine-ginen nan Donald Trump ya iso birnin Washington DC don ganawa da dan jam'iyyar Star Republican mafi babban mukami a ƙasar, wato kakakin majalisar wakilai Paul Ryan, wanda zuwa yanzu ya kyamincewa da takarar Donald Trump. Trump da Ryan sun shirya ganawa su ce bayan da dan majalisar wakilai ya faɗa a makon jiya cewa shi fa har yanzu bai amince da yakin neman zaben Trump ba, wanda ya yadu kwarai da gaske da sauran 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin Republican har su 16, waɗanda aka sanarsu sanatoci ne na yanzu ko kuma a baya ko kuma gwamnonin jihohi. Trump ya ci kuri'u kusan miliyan 11 na 'yan Republican a jihohi daban-daban a cikin faɗin Amurka a yakin neman zaɓen da ɗan takarar, inda ya yi kiran da a kori baƙin hauren wajen miliyan 11 da ke zaune a Amurka, kuma ya sha alwashin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, ya kuma ba da shawarar a dakatar da shigowar musulmi na wucin gadi. To amma wasu 'yan Republican ciki har da shugabannin jam'iyyar ba su son wannan ra'ayi nasa. To ma da labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun da batun harin bom da aka kai a babban ginin sektarian gwamnatin tarayya da ke birnin Maiduguri, fadan gwamnatin jihar Borno. Ga kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yau da misalin karfe 10:20 ne dai aka samu tashin wani bom a bakin sakatariyar na garin Maiduguri wanda aka ce ya halaka wasu mutane uku da kuma raunata wasu mutanen guda shida. Wannan tashin bom din da ya auku ne a daidai lokacin da ake tantance ma'aikata a wannan sakatariya wanda kuma ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan tashin bom a wannan ma'aikata. Tun dai gwamnatin jihar Borno da sauran jami'an tsaro suka ziyarci wannan wuri wanda kuma suka ziyarci asibitin inda aka kwantar da waɗanda suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bom din. Rahotanni dai na nuni da cewa bom ya tashi ne a daidai inda jami'an 'yan sanda ke binciken ababen hawa wato dabda shiga cikin sakatariyar din wanda kuma na tuntubi commissioner 'yan sandan jihar Borno wato Aminci Baraya ta waya tarho game da aukuwar wannan lamarin sai dai yace da ni ba shi da hurumin yin magana dan yanzu haka yana cikin wani taro na kuma samu damar zantawa da ɗaya daga cikin wanda suka ganawa idanunsu wannan tashin bam din har ma suka kai ceto
wallahi wannan abun ta faru kamar karfe 11:40 muna tsaye mu kusa da wajen Alhaji Bello inda ake sayar da newspaper sai muka ji karan bom bibbum har ya dan girgiza mu to kafin mu hankara sai muka ga mutane sun fara guduwa daya daga cikin su da yazo kusa da mu sai muka ce mishi ha ina ne abun sai ya ce gashi nan a gaban mu shi ma bai gani bai san cewa shi ma ya ji ciwo ba kafin mu hankara sai gaba daya ya kwandon shi da jini so daga nan sai muka leka sai muka ga a sai daidai bakin gate da ake checking mutane suna shigowa cikin Musa Usman Secretariat
kamar ana maganar akwai mutane dama da suka ji rauni wasu ma sun mutu kamar kun ga waɗannan mutanen ku
gaskiya mu lokacin da abun ya faru shine kowa da yana cikin dardar amma kamar minti uku da ya shige shine muka gani yan civil society sun fara zuwa da mutane su ma suna kokarin zuwa sai muka je muka tarar akwai mutane wanda gaba daya su ma a kwance suke akwai wasu kuma wanda suna ta huduwa da jini a jikin su amma wanda muka tabbatar cewa gashi nan dai wannan gawaki ne daya shi suicide bomber din nashi ma gaba daya jikin sa ma har da kan shi da hanjin sa ma suna cikin
ana magana kamar akwai jami'an tsaro da wannan abin ya shafa a wannan guri kun ga wannan abu
eh to
da muka kamar jami'an tsaro ne ma ke tsaron wannan kofa na shiga
yawa da muka je akwai dan civilian JTF daya da yace policeawa wanda suka tsire a cikin abun wanda suke gate din su biyu kawai amma ba mu san yawancin su a can wanda suke cikin gate din ba amma na kan gani yawanci sukan kai wata ran 5-6 sai dai a cikin su aka ce daya ya mutu wasu kuma suka ce biyu ne suka mutu a take a wurin
sai dai dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin Maiduguri Alhaji Abdulkadir Rahis ya dantawa al'umman da wannan abin ya shafa
wannan irin abin da ya same mun nan har yanzu muna ba mutane musu yi hakuri in Allah ya da jami'an tsaro suke ba irin na da bane yau suna bi ba za su zo na su gani abu ya same mu
a jiya ne ma dai rundunar sojan Najeriya ta fidda wani sanarwa wacce ce ta kauda yuwar wani kunar bakin wake a anguwar Silmanti da wani yayi kokarin shigowa da shi Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kiyaye. Daga batun bom sai kuma na ƙarin farashin man fetur da aka yi a Najeriya wanda ƙungiyar Kwadago ta ce ba za ta sau ba. Nasiru Adamu Elkaya ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Kwadagon a Bayo Turo kamar haka.
Kungiyar Kwadago ta LLC ya ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Babba ba ta amince da wannan ƙarin kuɗin man fetur da aka yi zuwa naira 145 ba. Kuma kungiyar Kwadago ta jira taron majalisar kolinta ranar Juma'a ta ɗauki mataki ko kwara akan gwamnatin shugaba Buhari domin na ɗaya ƙarin man fetur da aka yi zuwa naira 145 ba ta bi ka'ida ba akwai board din PPRA wanda su ne suke da haƙƙin ƙarawa ko rage kuɗin man fetur. Har yau board din an gagara haɗa ta bayan wahalan rashin wutar lantarki da halin kakanikayi da gwamnati suka samu da wanne za mu ji da ƙarin kuɗin wutar lantarki da babu wuta ne za mu ji ko kuma da ƙarin kuɗin man fetur kuma karka manta man fetur din ya shafi kowane harka a rayuwa idan zaka je wurin aiki zaka shiga mota man fetur ake zubawa idan ba ka wutar lantarki ba ka dan kunna generator ka a gida man fetur zaka buƙata idan ka je wurin mai aski man fetur zai zuwa dan generator ya samu ya maka aski to tamkar ga baki daya kanin tattalin arziki ko kuma rayuwa ta Najeriya dole ba inda za a yi ake zaka kame man fetur ko kuma ka ƙara kuɗin ka ɗauka mutane ba za su shiga cikin wahala ba. Muna ganin wannan ba daidai ba ne wannan ba lokaci ne da ya kamata shugaba Buhari ya wannan ƙari ba ne muna kira da babban murya shugaba Buhari su gaggauta me da wannan man fetur din yadda take da domin ba a tuntubi kowa ba su wani kabli da ba don waya.
Gwamnati Nuhu ai ba ku taɓa cewa ga lokacin da ya dace dama a rage ko kuma in ce a yi ƙarin farashin litar mai ba. ku kullum amma ku lokaci bai ba me yasa kullum ake ganin kungiyar kwadago sai harkar man fetur ne ta fi mai da hankali a kai
domin harkar man fetur ta shafi rayuwar dan adam a Najeriya ko meye a Najeriya yana tattare ne a gindin man fetur zaka duba yanzu tunda an riga an ƙara nan da wannan garman lokaci zaka ji farajin kayayyaki ma a kasuwanni za su yi gurin zabi domin me
idan kuke zama ran juma'a din me kuke jin za ku ɗauka don na ga kuka ce za ku ɗau mataki na gaba me mataki na gaban nan yake nufi
gaskiya mataki da za mu ɗauka kwakwara na majalisar kungiyar kwadugo shi ne na tabbatar da cewa na farko an maye da wannan farashin kuma ba na so riga malam isa masallaci majalisar kolin kungiyar kwadugo ta take da hurumin ɗaukan mataki kuma za ta ɗauka ranar juma'a insha Allah.
Ai mun saba ganin matakin shi ne a kira yajin aiki na ƙasa baki ɗaya shi ne matakin duk shekaru nan tun daga sojoji haka ake.
Eto ai matakan suna da yawa Haji Nasiru dokar ƙasa ta ba mu dama. Mu aiwatar da matakai da yawa na durƙusar da harkar gwamnati a Najeriya.
Kuma da Nutoro ba ganin waɗannan kuɗaɗe na tallafi ɗin nan ana ba da labarin sati su ma ake ta yi. Kuma kun ce kuna mara baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa ɗin nan da ake yi. Ba wa ga lokaci ne da ya kawo mu ya zama yana da muhimmanci a cire wannan tallafin gaba ɗaya.
To in ana cin hanci waye aka tuhume shi kuma aka yi shi kotu babu dukkan lida ba dine kawai in mutum ya yi sata a harkar man fetur doka ta hukunta shi a kai shi gidan yari waye ka taɓa ji an kai shi gidan yari babu talakawa ba su ya kamata su wahala akan rashin tabbatar da adalcin gwamnati ba.
Shugaban ƙasa ka taimaka.
To Allah ya kyauta akan wannan batu ne za ku kira mu anjima domin ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe 11 na safe da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato babban sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Alhaji Mai Malabu ne wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sebango ya tsage.
Sunana Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'ar reshen jihar Katsina. To ni tambayar da nake so in yi ma shi babban sakatare a jam'iyyar APC ta ƙasa. Shin gwamnati su wani kuduri ta ɗauka na magance irin shirin nan da gwamnati ke yi na yin tuna mai na a zaɓukan ƙananan hukumomi da ake yi kamar yadda misali jam'iyyar PDP da ta gabata yan gwamnati da mulki a jiha ta zagaya da aka yi zaɓen ƙananan hukumomi su wannan jam'iyyar ita take cinye dukkan illahir wannan zaɓuka wannan kujeru.
To bari ya baka ansa Alan Guro bismillah ko ba shi ansa ka ji tambaya.
Kamar yadda mai tambaya ya so ya sani alhamdulillah ita jam'iyyar APC jam'iyya ce da aka kafa ta akan manufa sannan kuma da dukkan abin da ya wajaba na gyara na ƙasa yadda ƙasa za ta ci gaba. Yana daga cikin tsarin jam'iyya yadda za a duba duka tsare-tsare na abin da ya shafi zaɓe na tarayya da na jihohi duka. So amma babban matsala a nan kamar yadda kowa ya sani a Najeriya a cikin alƙawarra guda uku manya-manya wanda shi mai girma shugaban ƙasa ya ɗauka akwai maganan dawo da zaman lafiya a ƙasar nan musamman ma wannan yaƙi da ake da 'yan ta'adda da kuma maganan cin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi. To waɗannan matsaloli kowa ya sani duk abin da ke faruwa a ƙasa ba abu da zai gudana idan ba zaman lafiya. To farko zuwa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya zo da niyya na tabbatar da zaman lafiya farko tukuna. Sannan kuma yadda ake wawushe dukiya sai an samu dukiya a ƙasa sannan za a samu ayyukan yi a samarwa matasa ayyukan yi sannan a yi wa ƙasa aiki. So a cikin wannan abubuwa kamar wannan magana na tsarin zaɓe da ka kawo magana ne da yake cikin tsarin mulki wannan kuma abu ne da yana daga cikin kudirin jam'iyyar nan a ga cewa an gyara an inganta shi.
To bari mu nufi Abuja. Abuja ku ba mutum na farko ya yi tambaya ko?
To masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Da farko dai sunana Shu'aibu Zidan MTA ke jihar Nasarawa. Alƙalin ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Tambaya ta da zama babban bako ita ce dangane da alƙarorin da suka yi a lokacin zaɓe. Sai yaya ina aka kwana dangane da waɗannan alƙarorin? Wanda kuma shi ne ya kai ga cewa talakawa suna ta koke a halin yanzu saboda rashin cika wa'annan alƙawarorin.
To Alan Guro, ka ji tambayar ta sako?
To alhamdulillah, tambaya wato na farko duk dan Najeriya na gari wanda ya san halin da kasan nan take ciki, wanda kuma ya san halin da kasan take ciki kafin zuwan shugaba kasan Muhammadu Buhari, ya san halin da kasan yake ciki, kusan an wawushe komai, kasa ta riga ta dulkushe, kuma kasan kusan ma ba a biyan albashi a sassa daban-daban na gwamnati, musamman wasu jihohi da kananan hukumomi ba sa iya biyan albashi, da kuma wasu ma'aikatu na tarayya. To a cikin wannan hali shugaban kasa ya shigo, kuma wannan alƙawarin kamar yadda na gaya maka, musamman ma akan maganar yaƙi da 'yan ta'adda da kuma yaƙi da jin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi, kaga waɗannan su ne muhimmai guda uku na farko. Sannan kuma duk ɗan Najeriya ya sani halin da ake ciki yanzu da yadda zai samu gwamnatin a ciki. Duk wanda ya sani, musamman mutanen da suke arewa maso gabashin ƙasar nan, sun san cewa an samu kwanciyar hankali daidai wa daidai, kuma zaman lafiya yana dawowa cikin hankali. Shi shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ba mai saba alƙawari ba ne, mai faɗa da cikawa ne. Sannan kuma idan ka duba yadda ake tafiyar da yaƙi da cin hanci da rashawa, wannan shi ne karo na farko da aka banka da irin waɗannan almundana da aka yi, da kuma yadda kake gani yakin yake tafiya, da kuma gamsuwan 'yan Najeriya da ma dukkan duniya baki daya. Saboda idan ka duba yanzu mutuncin ƙasan ma sai yanzu take dawowa, sauran ƙasashen duniya suke sha'awar mu'amala da Najeriya. To wannan ba karamin aiki ba ne, saboda idan ba jajircewar shugaban ƙasa ba, babu mata hanyar da yanzu za a ce mutane za su shiga masallatai da cocina su yi ibadu ba tare da suna tsoron juna ba. Don idan mai tambaya yana iya tunawa lokacin da aka zo a wancan gwamnati da ta shuɗe, in kana shiga kasuwa da tararradi, kana shiga wurin ibada da tararradi, makaranta da tararradi, to yanzu cikin ikon Allah zaman lafiya tana dawowa. Sannan kuma dukkan abu da kake gani, tsare-tsare da kake gani, kasashe suke sha'awar mu'amala da shugaban kasar mu, suke sha'awar mu'amala da kasar, ba komai ne ya kawo haka ba, sai yadda da kudurorinsa da niyyarsa da suka ga hazakarsa wajen cika alƙawarin da ya ɗauka 'yan Najeriya. Mai tambaya kamata ya san cewar shi shugaban kasar Muhammadu Buhari ba yi da wani burin kansa, don shugaban kasa ya taɓa yi da dawowa da ya yi yanzu domin ya samo Najeriya daga halin da take ciki, ya sama wa 'yan Najeriya ƙasa na gari. Babu wani alƙawari da aka saba a yanzu. Sannan idan aka duba yanzu gwamnatin nan ko shekara ba ta yi ba, komai sai da hankali. Kuma ina tabbatarwa mai tambaya cewar insha Allahu dukkan abin da aka alƙawarta 'yan Najeriya za su gani.
To bari mu koma Katsina. Katsina, ku ba mutum na gaba ya tambaya ko?
To, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Adamu Adiyo Amo, sakataren kungiyar murayyar jama'a na reshen jihar Katsina. Tambaya ta guda biyu ce ga babban sakatare. Ta ɗaya, ina tambaya akan matsalar karancin man fetur da ta addabi al'ummar Najeriya, kusan wanda ba a taɓa gani ba. Tambaya ta ta farko kenan. Ta biyu kuma ina tambaya akan alƙawarin da ita kanta jam'iyya da kuma shugaban ƙasa suka yi ma al'ummar Najeriya cewa marasa aikin yi za a ba su kamar allowance na naira 5,500 a duk wata. To bayan an hau kuma ta iya tana abin yana kwan gaba kwan baya, ba a dai san ina aka kwana ba shi akan wannan abu.
To malam, batun alƙawuran nan ya ansa tambaya, kawai ansa da zai baka kila akan batun 5,500 din da aka ce za a bayar. To ranka ya daɗe gare ka.
To shi tambaya kamar yadda kika masa bayani na farko wanda ya yi a kan maganan alkawar na riga na ansa, sannan na biyu tambaya da yake maganar 5,500. Wannan magana 5,500 an yi bayanai da dama a kai, kuma farko ma a kan maganar nakasassu aka yi. Sannan shi alkawar da aka yi wanda ya shafi kowane ɗan Najeriya shi ne maganar samar da aikin yi wa matasa, wannan tana nan daram. Sannan maganar 5,500 da ta yi magana ne da aka yi wata fanni daban ne na maganar da kasassu da sauransu, wanda kuma shi mataimakin shugaban ƙasa ya fita ya ba da haske akan waɗannan abubuwa da ake yi. bayanai gamsassu da shi da mataimakin shugaban kasa ya yi da kuma ainihin minista na watsa labarai. Ina ga kamar sun wadatar akan wannan tambaya da yayi.
To batun man fetur fa?
To batun man fetur shi mai tambaya da yake yi ya san halin da ainihin harkar man fetur yake ciki a duniya baki daya ba ma Najeriya ba. Sannan kuma shi maka ne yadda na yi bayani shi minista na albarkatun man fetur Kacuku ya fita ya yi wa 'yan Najeriya gamsasshen bayani tun daga ran da aka fara ɗan yajin aiki zuwa yanzu bayanai yake yi na matakai da ya ɗauka na magance al'amarin. Abubuwa ne da aka zo aka tarar a rincaɓe wanda kuma dukkan wa'annan abubuwa da yake faruwa babu mai alakanta shi da gwamnati mai ci yanzu. Saboda kwama calan da yake cikin NNPC da sauran wuraren da abin ya wajaba ba karamin barna aka yi ba, sannan kuma maimakon kamar yadda mutane suke gani a ɗauki matakan da zai ƙara dubin zuma al'amari gara a bi shi da hankali yadda za a warware shi. Wannan abu ne da ya faru cikin wancan sati da aka shiga. Wannan abubuwa kuma dole ne idan aka ɗauka matakan gyara dole wani lokaci sai an shiga wani hali sannan a ketare. Ba wai wani abu ne kamar a kitta ido a ce an riga an gyara shi kenan ya gyaru haka ba ne, ba haka tsarin yake ba. So duka tsare-tsare nan ana yi saboda dukkan gyara dole a yi shi daya bayan daya yadda bai cutar da al'umma ba.
Abinda ya sawaka kenan a yau. Kafin mu sallama muna godewa bakon namu Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragamin mulkin Najeriya, sai kuma Malam Haruna Muhammad Katsina da Malam Buhari Yunusa Kumuriya da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai. A halin yanzu kuwa Jumai Ali ce yake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage.
To madalla an saurari Jumai kenan da tawagarta. Ga kuma sakon da ku masu saurare ku kai ko muna yanzu.
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga Adamu Aliyu na Gulde daga Maiduguri wanda ya ce Allah ya kawo mana ƙarshen tashin bamban da ya auku a post office da ke tsakiyar birnin Maiduguri wanda kuma suka jikata. Allah ya ba su lafiya da ƙarfin jiki, amin. Sakonmu na gaba cewa yayi haƙiƙa janye tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi a daidai wannan lokaci tamkar ƙara saka talaka cikin wani hali ne na tsaka mai wuya. Ya kamata mahukuntan Najeriya su gaggauta duba wannan kuka na jama'a ko sun sama musu sauki. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Shi ma sakonmu na gaba cewa yayi haƙiƙa janye tallafin man fetur da shugaban Najeriya Buhari yayi samsam bai dace ba, da fatan shugaban zai gaggauta canza shawara. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Assalamu alaikum VOA. Daukacin al'umman Najeriya, muna yi wa shugaba Buhari fatan alkhairi a tafiyar da ya yi ƙasar Burtaniya don halartar taron cin hanci da rashawa.
To madalla, kafin mu gargare ga labarai amma wannan kara a takaice.
To a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ɗan gamu da fushin wasu yayin da ya halarci wani babban taro a birnin London kan cin hanci da rashawa wanda Prime Minister Burtaniya David Cameron ke ɗaukar nauyinsa. Da safiyar yau Alhamis, 'yan majalisar dattawan Brazil suka kada ƙuri'ar dakatar da shugaba Dilma Rousseff saboda karya dokokin kasafin kuɗi da ta yi. Sannan tsohon sanatan Amurka Bob Graham ya ce Amurkawa na da cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke ɗauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai hari ranar 11 ga watan Satumba na shekara 2011 sun samu tallafi daga waje.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu taya Idris Arzika murnar aurensa da amaryarsa Fatima Sardauna wanda aka ɗaura a ranar Asabar ɗin da ta gabata a ƙofar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan Muskif ni Lada Ibrahim wake cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ga Jamila da Halima za su gabatar da shirin yau da gobe.